Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barka da hantsi. Salo Garba ke gabatar muku da shirin da rashin tayi daga nan birnin Washington DC. Yau za mu jingina shirinmu akan sana'ar tumatur domin mu duba wani abin da ke faruwa. Kwanan baya kafofin labaru suka ambato cewa mahukunta sun caki wasu alkalai da ake kyauta da zaton suna cin hanci. Cikinsu an gufarani da mai shari'a Ademola da matarsa tare da wani babban lawyer a wani kotun tarayya da ke Abuja. An tume su da laifuka guda 18, amma abin mamaki sai alkalin da suka gufana gabansa ya yi watsi da karar katokan. Bayan an gaya wa duniya miliyoyin kudaden da aka kama a gidan alkali Ademola, har da mallakar makami wanda ba shi da izinin yin hakan. Tambaya nan ita ce, shin irin wannan hukuncin ba zai yi wa yakin da gwamnatin tarayya ke yi ba da cin hanci da rashawa a zagon kasa? Shirin da rashin ta yi ya nemi fashin baki daga masanin shari'a akan wannan batun, ga fira da Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano yayi.
Dr. Nasiru Adam Ali, kotun tarayya a Abuja ta yi hukunci akan karar da aka gurfana da Justice Ademola cewa cikin da ake masa wurin 20 dukkanin su ta yi watsi da su. Da me hukuncin ta dogara ne ta dauki wannan mataki?
Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa Justice Ademola, caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba, bindiga kenan. Ita kotu shi ne abinda kotu take cewa cikin wato caji 18 da aka yi masa, ba ta ga dalili ma da za ta kira Ademola ya kare kansa ba, ma'ana shaidar tuhuma ba su tsaya ba.
Babu hujja ba ta sana, amma kira shi wato shaidar tuhuma a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa ke
abin da suke yi. Haka ne abin da suke cewa shi ne wato kwa abin da kira prima facie case. Prima facie case kamar abin da shi ne wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a san sa, ma'ana ya kare kansa. To abin da kotu ke cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shaidu da aka gabatar mata, cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce Justice Ademola shigo ka kare kanka, ma'ana caji nan ya tashi zancen banza.
Wato bishiyar ce kenan
abin da ke nufi ce kenan. Saboda haka ka ga an ce prima facie case, ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi naka ba a su, ba ma a kai ga wannan ba. Abin da kotu ke cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka.
Dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idodin ita sai kotu ta bi su.
A'a, kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da ƙara suka rufe kawo shi da su, shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai a gaban kotu. Yana da dama ya soki ainihin shaidar, yana da dama yayi abin da ake nake submission, abin da yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni, ba hujja zancen banza ce. Yana da dama yake kai ni na jingina ce tsina ma a to kai da shaidar da su masu ƙara suka kawo, ma'ana ƙarar nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ne shagoye baya. Kaji na uku sannan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya buɗe shaidar sa ya kawo shaidar sa a sallabi shi, to wannan ɗaya da su ɗaya da to ɗaya da su ga ɗauka shi da suka ce kai mu abin da ke cewa shaidar nan da su masu gabatar da ƙara suka kawo bata nuna wani amma da ya cancanci ni da ake tuhuma. Wannan kuma tana samu wani in ka ga haka ko binciken 'yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba, ko dama tun asali kes yana da rauni, ko kuma don gabatar da ƙara an samu matsala, ko kuma ɗaya da zai halin Najeriya son mu ce a shigo ciki.
Tun da ba a kai gabgabar ma an gamsuwa ma Justice Ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba, yanzu hukumar EFCC misali da ko gwamnatin tarayya suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin dadi bane daukar kala ko kuma a cikin nan zanciya kwalin ta
a tsarin mulki ya bawa su masu gabatar da kara ofishin babban attorney general wato commission na aminin shari'a kenan suna da dama su daukar kara su ce wannan abin da alkali yayi ba mai dare shi ba domin akwai shaida kaza shaida kaza shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan ya yi laifi ya kamata kare kansa to suna da wannan dama kafin da yake shi minista shari'a shi ne kaman wato yake da garafi yake da wato power garafi ya yi duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukunci ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun ɗaukar ƙara ta tarayya su shigar da ƙara su faɗi dalilansu na ƙara sannan a saurare su a saurare ko da ɓangare a gani
ko da yake wannan batu an yi shi ne da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa wasu na ganin wannan hukunci da kotu ta yanke kamar koma baya ne ganin kurin gwamnatin tarayya na yaƙi da rashawa me ra'ayinka
gaskiya ne ni ma na yarda da haka domin kowa aka yi a ƙasar nan aka je gidan alkali aka kamo shi aka same shi da bindiga wacce ba shi da lafiya sai aka ce sannan aka ce gashi don kudi da aka samu wanda ya kafa ba da hujja sannan aka ce an yi bincike an ga duk a shaje shi wannan magana ce cin hanci da rashawa an san babban matsala ce a ƙasar nan to ka sani ba cewa ya kamata a ce binciken da za a yi akan irin wannan bincike na kwakwaf kar ka manta ba alkali ne babban alkali ne aka kai shi gaban kotu gaban alkali babban irin sa saboda haka ta ga kana buƙatar kwakwaran shaida cikakkiya da bincike na kwakwaf na 'yan sanda saboda haka abin da alkali ke cewa binciken da aka yi bai nuna wani abu ba kuma wato wani haɗarin abin shine yanzu idan har misali a ce an tafi kotun ɗaukar ƙara ta ce ta amince da wannan kafin fa wato sallama ce sallamar an wanke shi wankewa wanki gaba ɗaya so da samu yi kwarai da gaske ba wanda ke digo sace kai shi kotu akan irin wannan caji da discharge ne za a iya amma in aka yi wannan notice of discharge ake cewa on the merit ma'ana an sallama bisa hujja
to wani yana nuna cewa zancen da wasu ke cewa option attorney general da hukumomin na yaƙi da rashawa irin su ICC da EFCC kaman wato ba sa kwalkwale binciken yawanci kaman ya samu gindin zama kenan wancan ra'ayi ko tunani na lauyoyi da sauran masu bibiyar lamarin yau da kullum kaman hakan in ta tabbata kenan
za a iya cewa kusan haka kawai misali in ka kalli kaman sharuɗi da yawa da EFCC suke sauri ta mutane kotu za ka ga da ƙarshe an je an kasa tabbatar da laifi an saki mutum ko da mutum bai laifin nan saboda ita shari'a ba ta aiki da waiwai sai da shaida da tabbas da ra'ayi da abin da na gaskiya hujja ta gaskiya to kaga wannan yana da cikin abubuwa da suke tunkaro wannan abu yake da cin hanci da zai ta yi da ke sa'annan kuma da shi ofishin attorney general misali ya kamata abin da ke gani ya kamata ya mai da hankali shi kare kamar yadda ake a Amurka ofishin attorney general yana da alaka ta court da court domin yakan ba 'yan sanda umarni misali a matsayin wanda ke sama su a nan kasar in gaskiya na attorney general dama amma ina gaya maka in dai ba gyara aka yi ba aka mai da 'yan sanda dole su bi magana da ra'ayi na a su kaiwa caji gaban kotu misali su gani sai nan ku yi bincike kaza ku gyara nan ku yi gyara to in dai har bai kasance akwai wato misali iko tsakanin ofishin minista na shari'a ko kuma commission na shari'a ba to za a ci gaba da yin wannan gaban kotu ake cewa kuma ne duk wanda ke harkar shari'a ya sani ya kasan kowa ne yan sanda ba kasafai suke girmama maganar ofishin commission na shari'a ba a jiha ko kuma ofishin minista shari'a a tarayya idan kun ga dama kai a shi ofishin commission shari'a yayi su kawo wato kundin bincike na mai laifi saki saboda bai da iko a kansu to kaga abin da yake yin shi ne kamar Amerika babu wani dan sanda da ya isa attorney general ce masa ya kawo takarda ko bincike ko kundin wani abu yake da isa ba to abin da yake yin a Najeriya dole in ana so ai adalci abu guda biyu na daya dole ka bincike shi dan sanda dole ne su magana ministan shari'a ko commissioner shari'a sannan kuma ya kamata ya zama dole akwai wanda suke bincike akan yan sanda su kan kamar yadda ake shi a Ingila wanda idan dan sanda ba daidai ba za a bincike shi amma kuma dan sanda a ce ita za ta bincike su za a kana mu a cikin kuni amma ya karanta ko wani bangare wanda kuma wato kamar wasu yan doka na musamman kamar tsofin yan sandan kansu ko tsofin sojoji ko su mutane masu martaba a cikin kasa a sa su ne za su rinka wannan
dakta kuma suna ganin kamar cewa ana shigar da yanayin siyasa a tsarin nan na tafiyar yaki da Rashawa da kuma ma batun shari'un nan misali musamman waɗanda suke da alaka da tuhumar Rashawa cewa kamar gwamnati ba wai lallai tana so a yi shari'ar ba ne kawai dai tana so ta ce wane kala ko wance kala ta nuna a 'yan Najeriya cewa ɓarawo ne su kuma su tafi haka don haka in ta cimma wannan buri kamar shi kenan tana ganin ta gama komai me za ka ce a kan wannan
tunanin? Abin da zan ce watakila ba lallai ka ce hakan ba amma kuma ka ga buri yana mai kama da mutum domin mutum yana da dama idan ka ga abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to ka ga ka fara cewa a ka ga kuwa akwai alamun ƙarshen gaskiya. Ni abin da ke gani ba daidai bane misali a ce saboda ana zargin wani a yi tirayya da shi ne kuma a tsaya a natse a yi bincike a ƙasa a tabbatar mutumin nan ya yi laifin nan kuma in an tashi ba sai an yi kamu na cin mutunci ba kuma a je a dinga yin kesa a cikin jarida yau a ce EFCC ta kamo wani ta kama naira kaza ta kama dala kaza wannan tuhuma ce ba ba ma daidai bane ba haka ka lura ka gani ko bangaren bincike na kasashen suka ci gaba za ka san wuri su kare mutum duk yadda ake zargin sa ba a fito da shi a amurin ba an bayyana ba har sai lokacin da aka tabbatar an caje an kashe kotu to sa'annan sai a ce kowa ya saurari abin da ake ciki.
Jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Dr. Nasiru Adamu Aliyu malamin ilimin shari'a kuma lawyer da ke koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano da wakilin murar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da waɗanda suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.